Kuchigowa zauren VOA. Muna shiri na 163 inda a yau mataimakin gwamnatin jihar Sokoto, Engineer Idris Gobir, zai ci gaba da bayani kan yadda suke ganawa da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro. Engineer Bismillah.
Muna aiki da shi a matsayin mu na shugabannin jahohinmu wanda mukan yi maganganu muka tattauna da shi. Na biyu, waɗannan nasarori da anka ci wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi kokari wajen karbo wannan mutane su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban kasa shawara Haruna Baɗo yake magana cewa babu irin waɗannan group din su ne yake magana cewa an samu da an karbo su. Amma akwai individually waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka, misali kamar ni inda na fito musamman domin can na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin Sokoto. Akwai irin wannan ɗaya biyu uku huɗu wanda su daban-daban ne, wani zai je gona an kama shi, wani zai je kaso an kama shi, wanda wasu in kawai ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an DSS da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani. So su kaga waɗannan wanda sun suna da irin wannan case za su ce ai suna da sauran mutane a hannun 'yan ta'adda. Amma idan kaddi da waɗancan su kuma da aka kama wanda group ne idan gagarumin nasara ce, misali a ce an ɗauko mutane tun daga Kaduna ɗan makaranta gaba ɗaya an zo da su har jihar Zamfara kuma daga ƙarshe an ci nasara amso su an maida su, haka kuma wanda aka zo anka ɗauka daga Sokoto daga Gada wanda ka san su ma a ce an je an amso su su ma an maida su. To waɗannan abubuwa su ne shi mai bashi da ƙasa shawara yake maganganu a kai.
So kana ganin kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a fini shugaban ƙasa da su a shirin da ake na yaƙi da 'yan ta'adda
a fito shi ƙasa.
Ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan bayanan sun isa a ce su ne ke gaban shugaban ƙasa a yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda.
A'a, bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da ake yi da 'yan ta'adda a Najeriya.
Okay, to bari za mu dawo kan wannan hali ya ba mu dama. Bari mu juya ga gwamna Bago. 'Yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger, haka kuma suna ci gaba da wato cin karansu babu babbaka a yankuna da dama. Shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro?
To assalamu alaikum. Jihar Niger ita ne kasa ta fuko da jihar girman fili da kasa da daji a Nigeria, kuma jihar Niger tana da boda da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa. Saboda haka waɗannan 'yan ta'adda ɗin sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa. Dalilan abu guda biyu. Na farko, Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba. Da yawa sosai. In an koro su sukan zo su ɓoye cikin gajeji. To sojojin Najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren. To akan samu nasara sosai, amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan Boko Haram da ISWAP suna cikin wannan dajin. Sukan samu nasara wani lokaci akan sojojinmu na Najeriya da jami'an tsaro. Amma alal haƙiƙa an yi nasara sosai a cikin dajukan namu.
Wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗanfi ƙarfin gwamnati, kamar ba gwamnati suke da cikakken iko a kansu.
A'a, babu wannan a Niger. Mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi. Saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za zo a ɓoye. To saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata, an sa hannu muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanenmu inganci, kuma mu samu mutanenmu abin yi. Saboda haka a arewa gabaki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure, insha Allah wannan masifa ma da ake ciki gabaki ɗaya za su samu waraka a cikin magana.
Na'am, to bari mu je ga bakinmu da kuka shigo domin ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakinmu. Bari mu fara da gwamnan jihar Jigawa. Wa zai masa tambaya daga Jigawa? Wurin ba malam gashinan. Ina gabatar da kanka tukunna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Tijjani Muqaddas, kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya. Sannan ni ne yake wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka. Tambaya ta ga gwamnati na Jigawa, mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso 30 a ɓangaren ilimi. Wannan ba ƙaramin abu ba ne, kuma abin a jinjina gwamna ne. A bayan haka, ‘ya’yana guda uku din mata ne, shi yasa yake da sha’awa a kan ilimin ‘yan mata. To, ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin ‘yan mata a Jigawa State ba. Sabida idan ka duba Jigawa kamar kowace jiha a arewacin Najeriya, za ka ga yara ‘yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta. Wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron mu a Najeriya. Sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamna na Kebbi, kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta. Ko ma yaya ne, lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kebbi, ba ma Kebbi ba, duka arewacin Najeriya. Kuma wannan ƙalubale ne sosai a ɓangaren ilimi a Najeriya. Sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu. To, ga shiri da ya zo da shi na almajiri, ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya, domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF akan an kawo ƙarshen wannan matsala. To, ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata?
To, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu fara da gwamnan Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa.
To, alhamdulillah, wannan tambaya ta yi daidai. Mu a Jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman, domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university. Duk yarinya da take Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university, kyauta ne gwamnati take biya mata. Su ga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata. Domin mu ƙara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 muka da suke Sudan, muka dawo da su, muka kai su Cyprus, waɗansu muka kai su India. To, daga cikinsu wannan yaran kusan 160, kusan yara 100 daga cikinsu mata ne. So, because mun ba ilimin mata mahimmanci kwarai da gaske, kuma mun ga cewar ilimantar da mata ɗin zai taimaka mana kwarai da gaske, musamman wajen harkar asibita da sauran abubuwa da yawa. So, and wannan ya sa mun samu damar ba yaran ilimi kyauta na mata, ya sa mun samu damar cewar babu wani yaron yanzu outside da zaka gani mace duk da take tallan nan, akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introduce a system ɗin. Akwai wani institute da muka yi na ɗan modi student care, wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school. Meye dalili? Idan ba su da uniform ne, gwamnati za ta dinka musu uniform ta ba su je makaranta. Sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi. Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1 2 3 Jigawa ta yi 4 5 6 su duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi, kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta.
Za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar Kebbi, watakila gina lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya game su duka. Amma jihar Sokoto, wake da tambaya ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto wanda yake wakiltar gwamna a halin yanzu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na wa bakin mu barka da zuwa. Sunana Nasa'i Khalil. Ina tambaya ta ga gwamnan Sokoto shine, especially a harkar tsaro, na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto, kuma ana samun ƴan harin bindiga suna haurowa, suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan ɗin musu koma. So, menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar, an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
To, alhamdulillah, kamar yadda ka tambaya aka magana na issue na border security, muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP. Akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilele local government, wanda daga nan Ilele local government ya shafi wannan border ta mu ta Gudu, Ilele, Gada har zuwa Sabon Benue. Dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su. Kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger, alhakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba, na yan ta'adda.
Mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Gobir kenan, kuma da haka lokaci ya mana halinsa. Sai makon gobe, idan Allah ya kai mu, za mu ci gaba. A yanzu, a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna, wanda ya jagoranci hirar, sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.